أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو لهدي شابيو قوتم رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريهدو تتلاتين دا دائع ود تيديدي دا عشرين دبيو قوتم هنتقوص نشكرا تدبو بيو دا قوما تميلادية za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci wanda muka saba yi a cikin watan ramadan Allah ya bamu fahimtar littafin sa ya bamu ikon aiki da shi ya sanya mu cikin masu karatun alqur'ani haqqa tilawatihi kafin mu fara amsa tambayoyi akwai mutane da suka yi woman text cewa da Allah a rinka amsa tambayoyin su to ƴan uwa da suke tace tambayoyin nan suna bakin kokarin su tambayoyin ne suna da yawa yanzu waɗannan wanda suke hannuna su ne na jiya kawai akwai kuma wanda aka rinka koyaushe kuma ana samun tamkar su kuma da yake dan lokacin ba yawa gare shi ba saboda ba ma so mu tsawaita lokacin karatun nan saboda akwai wanda suke zuwa daga nesa ga irin yanayin azumi dan ya zamanto kan cewar mutane an samu an koma da wuri shi yasa muka kayyade amsa tambayoyin da minti 10 zuwa minti 15 insha Allah saboda haka sai ai hakuri in Allah ya da kamar yanda muka yi idan zamu ware rana wajen karshen karatun wanda zai zamanto tambayoyi kawai za a amsa dan ya zamanto an amsa daidai gurgudu na tambayoyin da dama da ba a samu an ansa ba dan haka wanda bai ji tambayar sa ba dai sai ya hakuri insha Allah da fatan kuma za a samu a amsa na farko wannan dan uwan cewa yi yana neman taimakon ƴan uwa ne addu'a yake nema wai an bashi akwai wani makulli a wajensa yana da yana wajen aiki kuma makullin ya bata to sai aka ce idan bai kawo ba sai an daura masa sai an daure shi shekara 25 to Allah ya sanya maka mafita wannan wani irin makulli ne sannan wani ya bayanin sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take dangane da haihuwa idan an haihu me ya kamata uba ya yi ga jaririn da aka haifa masa menene hukuncin taron suna da ake yi a ranar 7 kuma rago nawa ya kamata a yanka idan aka yi ma mutum haihuwa yana daga cikin abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kan ana kawo masa yara yana yi musu yana sa musu albarka ya tona dabino ya ciro shi daga cikin bakinsa sai ya sa musu a cikin dasashin sa na saman hakori yaron ya zamanto kan cewar farkon abin da zai shiga wato a yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to irin wannan abu na tabarruki ba a kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da albarka sananniya tabbatatta amma kowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ayi kauna amma ba wanda ake da qat'an akan cewar yana da wannan matsayin ballantana ai kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa kaga tare da cewa sahabbai suna cewa sayyidina abubakar shi yafi kowa a cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito cewa ƴaƴan sahabbai da ƴaƴan tabi'a yana daukan sojan sayyidina abubakar ya musu tahniki ba saboda me saboda sun san wannan hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yin haka din yana da asali dan haka mutun yayi ma dansa haka amma ba ya dauke shi ya ce zai kai shi wajen wani ba inda yin haka zai zamanto kamar nau'i ne na wato a kirkiro wani ba a cikin addini duk abin da kaga kan cewar sahabbai ba su yi shi ba tare da cewa akwai dalilin ai haka din to ya nuna rashin yin hakan shine shari'a shine addini yin haka yin sa din kuma zai zamanto bid'a tunda sahabbai ba su yi ba tare da cewa akwai dalilin ai haka din to wannan ya nuna kan cewa to uba abin da ya kamata yake nan sai ya tauna dabino ya samu dabino aka samu ajuwa yana da kyau saboda albarkar da ke cikin ajuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin sihiri ne da sanmu saboda haka ya tauna ya sanya madan a cikin bakin sa dadashin sa na sama sannan dangame akwai ana yin yazo daga ayyukan salaf an ruwaito hadith amma mursal bai inganta ba to amma malamai sun rike shi bil amal kuma yana daya daga cikin abin da yake karfafa hadisi idan ya zamanto wato an malamai sun karbi hadisi da aiki da shi to yana zamantowa karbabbe shine yin kiran sallah a hannun hagu a hannun dama na yaro da yin iqama a hannun hagu a kunnan dama kiran sallah a kunnan dama, iqama a kunnan hagu. To yin haka kamar yanda yazo ayyukan malamai suna yin wannan, an ruwaito ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ko Hassan ko Husaini haka, amma hadith din bai inganta ba, mursal ne. To sai dai idan ya zamanto hadisi malamai sun karbe shi wajen aiki da shi, wannan yana karfafa a aiki da shi, dan haka wannan yana daga cikin abin da malamai suka soyar a yi ma yaro. Sannan a sa masa suna, za a iya sa masa suna ran da aka haife shi, kamar yanda yazo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ran da aka haife Ibrahim da daddare kashe gari, yace wulida li al-laylata ghulamun fa samaituhu bismi abi Ibrahim, an yi min haihuwa da namiji jiya da daddare, kuma na sanya masa sunan kakana Annabi Ibrahim, saboda kaga aka shigar ran da aka haife shi kenan. To amma idan mutun zai yi masa aqiqa wanda yake sunna ne, ai masa ragon layya, to a sanya a jinkirta yada sunan har sai ranar 7 ga wata, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-ghulami aqiqatuhu tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhallaq tare da kowane yaro akwai aqiqar saragon sunan sa da za a yanka masa ranar 7 din sa, a sanya masa suna, kuma a aske masa gashin kansa. Haka dalika yazo daga cikin athar cewa in an aske gashin, ayi sadaka da nauyin gashin da na azurfa, wato a auna gashin idan ya zamanto gram nawa ne, ka kai ma masu gursumeti, masu aikin zinare da azurfa, sai su gaya maka nauyin sa, kuma nawa ne wannan a kasuwa, na in za a saye shi da azurfa, za azurfa mai wannan nauyin nawa za a sayar, sai ka fitar da wannan ya zamanto zakka, ya kama 500 ne, ya kama 1000 ne, shikenan sai ka bayar ya zamanto sadaka. Wanda yake an ruwaito Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tayi haka ga ɗaya daga cikin ƴaƴanta, ko Hassan tayi haka ga Husain, shi ma dai mursal ne, ya zo a cikin muwatta, amma shi ma malamai sun soyar kan ai aiki da shi. Tara mutane ai suna ba shi da asali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma jama'a ba tara sai domin wannan ba, a ce ma Bilal ya kira mutane ya ce as-salatu jami'a, ya hau kan minbari ya ce yayi radin sunan Annabi Ibrahim, yayi radin sunan ɗansa Ibrahim, ba kawai ya fito ya sanar da mutane waɗanda suke nan. To wanda yake wannan shine sunna, amma a ce za a yi wani taro domin wannan ba shi da asali. Haka zalika taron da za a yi dan a ci abinci, shi ma ba shi da asali, duk da yake waɗansu suna cewar babu laifi abincin aqiqa ya zamanto an yi kamar da sifan walima da shi. Al-Qadi Iyad ya ambata cikin nau'in abinci da aka yi, wanda ya ambaci hadda abincin aqiqa. To dama kuma ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi da naman aqiqa kenan, naman suna in an yanka a ci, a ba mu makwabta, sannan a iya dafawa a kira mutane kan su zo su ci abinci, domin abu ne na farin ciki, a nemi wato taya murna, amma ba aiki ne na ibada ba. Abu ne wanda yake na farin ciki, na al'ada, idan an yi haka babu laifi a kan wannan. Babu laifi, ana sanya suna na laƙabi, yin laƙabi babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma sayyidina Ali laƙabin Abu Turab, ya yi ma Aisha laƙabi da Ummu Abdullah bayan ba ta da ɗa, duk da yake wannan alkunya ne. Ya sanya ma wani sahabi ana ce masa Dhulyadayn, saboda hannayensa suna da tsawo, haka kuma ake kiransa, kuma wannan bai zamanto wala tanabazu bil alqab, amma wajen kiran suna din kada a kira mutum suna da ba'a, kada a yi masa ba'a, ba shi da tsawo a ce masa malam dogo ko makamancin wannan bai dace ba. Allah ya hana wala tanabazu bil alqab. Kyautatawa ne da kawai nuna farin ciki, ba addini ba ne, ta fuskar al'ada ne wannan. Na'am. In taunannen dabinon wanda ya cakuɗa da yawunka, sai ka ɗauko ɗan ƙanƙani a kan ɗan yatsanka, sai ka cusa cikin bakin nasa, ka sa masa adadashinsa na sama. Amma sai ka tauna sosai, tunda ka san bai ci komai ba, saboda haka kada wajen narka shi ya zamanto ka wahal da shi, ka je ka sanya masa ya soma yin magwas tun kafin a je ko ina. A kana wanda yake ci magana cewa a hada mutane ko in dai taron suna ne irin wanda ake yi din nan dan a ce za a ai taron suna ayi addu'a sannan a kawo abinci a raba mutane wannan bashi da asali a cikin addini amma abincin hakika shi ragon idan aka yanka aka danyi abinci kai da abokanka da makwabtanka kuka zo kuka ci babu laifi a cikin wannan amma yanda ake yin sa da sifar hayar addini ko wanda zaka ga an zo an tara mutane an kawo wato goro ko dabino an zo ana rarrabawa ko a masallaci ko kuma a cikin unguwa wannan bashi da asali eh wannan babu laifi wannan babu laifi na'am yawa eh sai yace kuma adadin na ragon nawa za a yanka idan namiji ne rago biyu ma'al gulami shatani wa ma'al alal gulami shatani wa alal jariyati sha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan da namiji rago biyu akan ya mace rago daya eh wannan shine sunna shine nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka da namiji rago biyu ya mace rago daya in babu hali kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in babu hali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in babu halin ko dayan ma ai ba yadda zaka sai ka hakura ba a taba ji an ce manya bayan sun girma an ce su rama ragon layyar da ba ai musu ba saboda iyayensu ba su samu damar yi musu ba inda haka ne da sai a ce a rama to amma ba a yi idan malamai wanda yake wannan kauli ne a mazhabar Imam Ahmad ba bankiya ne na mazhabar Malikiya ba cewar idan juma'a idan asaba idan bakon farko an samu ba a samu an yi ba aka samu hali to ai a bakwai ta biyu bayan bakwai ta biyu aka samu hali in ba a samu hali ba zuwa bakwai ta uku to in ya wuce bakwai ta uku shine suka yi shiru in ya wuce bakwai ta uku wato kenan kamar mafhumin wannan ba zancen a ce za a rama in ya wuce haka alaikum salam yana da wadata in aka haifa masa ƴan biyu maza rago hudu kenan tunda kowane yaro ai wannan gulam din haƙƙin wato ma'al gulami aqiqatuhu tare da da akwai ragon layyansa ba wai da haihuwar bane a'a da shi jinjirin ne saboda kaga wanda yake da tagwaye kaga raguna hudu kenan wannan shine cikakken sunna in Hassan da Usaina ne rago uku Hassan rago biyu Usaina rago daya to kun gani saboda haka kun ga sauran tambayoyi ba su samu shiga ba saboda wajen tambaya guda biyar ta shiga anan wajen to raka ba laifin masu tace tambayoyi bane
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ mailatan wahidah wa la junaha 'alaykum in kana bikum adam min maqadin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa qulu hijratakum فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا.
Allah Ta'ala ya bayyana a waɗannan ayoyi hukuncin a sallar ma'abuta uzuri. Sallar ma'abuta uzuri shine sallar halin tafiya da sallar halin tsoro. Allah Ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ard, idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa, a bayan ƙasa, ad-darbu fil ard ana nufin da shi tafiya a bayan ƙasa. فليس عليكم جناح تباب ليفي اغريكو ان تقصروا من الصلاه كوي كسروا واتو كرغي صلاه كرغي صلاه ان خفتم ان يبتنكم الذين كفروا اذا كنا جن صور ان كنجي صوران cewa wadanda suka kafirta za su kawo muku farmaki innal kafirina kanu lakum aduwan mubina lalle su kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku, wato makiya ne masu bayyanannar adawa a gare ku. Wannan ayar ita ce ta tabbatar ma da musulmi mashru'iyyancin yin kasaru, wato ya a cikin shari'a ta kawo ma musulmi in sun kasance a cikin halin tafiya su yi kasaru, wato su rage sallah. An taqsuru minas sala, ku rage daga sallah. Ragewar ijma'i ya tabbatar da cewa wannan ragewa akan sallah ce wacce take ruba'iyya, azhar da la'asar da isha, banda magariba, domin aka ce za a rage magariba aka mai da ita raka'a biyu bata zamanto wuturi ba. Sallar asuba an aka rage ta ta zamanto raka'a daya ta zamanto wuturi. Saboda haka ba zai yi a rage wata sallah ba in ba sallolin nan guda wanda suke ruba'iyyai ba. Wannan yana daga cikin hikimar shari'a, yana daga cikin hikimar shari'a. Allah Ta'ala yace idza darabtum fi sabil ardi, idan kuka yi tafiya a bayan kasa, fa to babu laifi a gare ku yi kasarun sallah. Sai aka ce in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, idan kuka ji tsoran waɗanda suka kafirta za su kawo muku farmaki. Al fitna anan wajen shine kafirai su far muku. Wannan ba kaidi bane na yin kasaru, domin zahirin sai yana nuna kan cewa kai sharadin ku yi kasaru in kuna jin tsoran kafirai za su kawo muku farmaki. Wato in ba kwa jin tsoron za su kawo muku farmaki za ku yi kasaru? Zahiri ba za ku yi ba, domin shine ma'anar mafhumu shar. Gaba da akasin hukuncin sharadi, wato abin akasin hukuncin da sharadin ya fada shi za ka bayar idan ba a samu sharadin ba. An ce ku yi kasaru in kun ji tsoro, ma'ana in ba ku ji tsoro ba kada ku yi kasaru. To wannan mafhumin malamai ba su yi aiki da shi ba. Me yasa? Saboda suka ce akwai fuska wajen guda hudu. Fuska ta farko, wannan ya zo ne saboda galibin halin musulmi, halin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi a halin tafiye-tafiyensu a lokacin nan a farkon musulunci hali ne na tsoro, saboda suna cikin yaƙi da abokan gaba. Don haka idan suka yi tafiya hali ne na kan cewar yayin da suka yi tafiya, saboda an san ba su da isasshen tanadi, kafirai za su iya kawo musu farmaki. Don haka in suka shagala da yin sallah yadda suka saba yi yayin da suke zaune a cikin gida, sai ya zamanto kan cewa sun sanya kansu a halin da za a iya kawo musu farmaki, ya zamanto wato sun rasa rayukansu. Ka'ida addini kuwa shine addini ya zo ya tsare rai ya tsare dukiya. Idan yin wani umarni zai kai ya zuwa ga salwantar rai ko salwantar dukiya, sai ruksa ta zo. Saboda haka tunda galibi wannan shine halinsu, to wannan ba zai zamanto mafhumi ba, domin ka'ida daga nan ne ma malamai suka dauki ka'ida ta usul. القيد اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له idan aka ambaci kaidi wani sharadi a cikin alqur'ani ko sunna ya zamanto an ambace shi ne saboda shine galibin halin da ake ciki to wannan ba za a ce idan wannan kaidin babu shi ba za a tabbatar da hukuncin ba domin an ambace shi ne dan a ambaci halin da ake ciki galibin halin shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan kada ku tilasta ma ku yangunku kan su je su karuwanci idan dai ya zamanto suna son su kare kansu ne su katanga kansu kada su aikata su katanga kansu kada su yi aikin alfasha to wannan kaidin ai shine galibin halin mu'minai dan haka ba za a ce wannan kaidin za a dauki mafhumi daga gare shi ba kan cewa ya halatta ka tilasta ma ku yanga ka taje ta yi fasikanci ta karuwanci idan ya zamanto cewar ba ta da niyyar ta kare kanta sawa'un ta da niyyar kare kanta ko ba ta da niyyar kare kanta bai halatta ka sanya ta ta karuwanci ba ko ba haka ba saboda haka to me amfanin a ce in aradna tahassunan aka ce wannan ya fita ne a matsayin galibi cewa galibin halin mu'minai haka suke suna da son su kare kansu dan haka wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu aka ce a wannan saboda Allah ya saukar da ayar ne akan sababi cewa akan tafiya ne da sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka ce to a cikin wannan tafiya ta ku babu laifi ku kasaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki saboda haka tunda wannan ya zo ne akan sababi alqaidi idan ya zo akan sababin saukar aya shi ma wannan ba wajen ba a daukan makumi to ba za a ce tunda yanzu tunda wannan an ambace shi ne saboda halin da suke ciki to in ya zamanto babu wannan sharadin sai a ce za a canza hukuncin ba tunda wannan qaidi ya zo ne dan ya fada halin da suke ciki an ambace shi ne dan ambaton halin da suke ciki a fuska ta uku shine suka ce wannan qaidin mafhumin da muka fahimta daga kaidin sunna ta nuna ta kawo da sabanin hukuncin sa kuma idan ya zamanto kan cewa kana da mafhumi abinda ka fahimta daga aya kuma kana da mantuki abinda nassi yazo na sunna balo-balo wanne za a kaddamar abinda ka fahimta koko abinda yazo balo-balo daga sunna al-mantuk shi ne suke cewa al-mafhum idha aradahu al-mantuk ukhidha bil-mantuk idan aka samu lafazi da aka fahimce shi in aka samu wata fahimta wani mafhumi a cikin aya a cikin nassi amma kuma aka sami mantuki wani hukunci da yazo ya bayyana nassi da ya nassa ta sabanin wannan sai ai aiki da abin da yazo na nassi ina nassin da ya bayyana sabanin abin da wannan mafhumin yake nassoshin suna da yawa daga ciki akwai hadithin Anas ibn Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam amina a cikin kwanakin mina lokacin hajjatul wada ya rinka sallah raka'a biyu wa kunna akthara wa amana ma kunna mun sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mina raka'ataini akthara wa amana ma kunna yayi sallar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam amina yayi sallah raka'a biyu alhali mun kasance mafi yawa da kuma mafi amincin da zamu kasance babu wani tsoro duk an musulunta a lokacin nan makka ta zama darul islam jaziratul arab gabaki ɗaya musulunci ya yadu saboda haka babu zancen tsoro amma duk da haka yayi sallah raka'a biyu saboda haka kaga wannan ya nuna cewa wannan kaidin na cewa sai kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki ko ba ku shine za ku yi kasaru nassi ya nuna ko ba ku ji tsoron za su kawo muku farmaki ba ma ku yi kasaru tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a halin aminci an fahimta wannan shine al-mantuq da ya saba ma al-mafhum saboda haka a kaddamar da shi waɗansu malamai kuma suka fitar da wata fuska wacce take tana da dikka kwarai da gaske ku taro hankalinku ku ji cewa wannan kaidin yana nan a matsayin sa domin Allah madaukakin sarki da yace an taqsuru min as-salah ku yi kasarun sallah kasaru nau'i biyu ne kasaru iri biyu ne akwai kasrul kammiya akwai kasrul kayfiyya kasrul kammiya shine ku rage adadi daga raka'a hudu zuwa ga raka'a biyu wannan shine kasarun sallah kasarun tafiya akwai kasrul kayfiyya ku rage sallah daga hay'ata yadda ake yi zuwa wata hay'ata daban ta sallar tsoro ita ce kasrul kayfiyya sallar tsoro da ake yin ta lokacin yaki saboda haka wannan ayar da Allah ya ce fala junaha alaikum an taqsuru min as-salah babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki hukuncin ta yana nan domin kasarun da ake nufi a nan wajen in kuka dauke shi kasarun tafiya shine za ku ce wannan kaidin ba shi da mahalli amma kuka dauke shi cewa a kasarun tsoro ne, kasarun hay'a, wannan kaidi yana da mahallin sa. Saboda haka suka ce akwai hali guda hudu. Zaman halin tafiya da tsoro. Kun yi tafiya kuma kuna jin tsoro, kuna jin tsoron abokan gaba. A wannan wani irin kasaru za a yi? Kafiya. Kasaru biyu za a yi. Kasarun tafiya da kuma kasarun tsoro. Sai ku yi salatu safar, ku yi salatu khawf. Ko ba haka ba? Idan kuka yi tafiya, kuna cikin halin tafiya, kuma kuka zamanto kuna cikin yaƙi, a wannan sai ku ce za ku yi sallah cikakka? Ko ku kawai kasaru kawai za ku yi, ba za ku yi sallar tsoro ba? Saboda haka za ku yi sallar tsoro kuma ku yi sallar tafiya. In sallah azhar ce kuma yi ta raka'a biyu. Ita ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a ɗaya tare da kashi ɗaya, suka cika, sannan suka tafi ɗaya kashin ɗaya ɓangaren, suka zo suka cika raka'a ta biyu tare da shi. Kaga san raka'a biyu yayi, saboda haka yayi qasrul kammiya, sannan kuma yayi ta da hay'ar sallar tsoro, yayi qasrul kayfiya. Hali na biyu, kuna zaman gida amma kuna cikin yaki. Kuna zaman gida ba a tafiya ba amma kuna jin tsoro saboda kuna cikin halin yaki. Wannan wani qasru za a yi? Qasrul kayfiya, sallar tsoro kawai za a yi tunda zaman gida ne. Saboda haka an ka tashi sallar tsoro, sai liman yayi raka'a biyu tare da bangare guda. Idan ya cika raka'a biyu, sai su cika sallar su tafi, ɗaya bangaren ya zo ya cika raka'a biyu tare da su, su yi sallama, su tashi su cika sallar su. Ka gani sun samu qasru, amma kasarun da suka yi kasaru ne na sallar tsoro. Saboda haka kaga in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru tana nan. Hali na uku, ya zamanto cewar kun yi tafiya amma ba kwa jin tsoro. Kun yi tafiya ba kwa jin tsoron abokan gaba, wani kasaru za ku yi? Kasarun kammiya. Me dalili? Sai su ce sunna da kuma Qur'ani, tunda shi ma tunda a nan wajen sai a ce an tafsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, kuna da aminci. Saboda haka alqur'ani bai ba ku, a zahirin alqur'ani da wannan mafhumi bai ba ku dama ba, amma sunna ta ba ku dama. Hali na hudu shine kuna zaune a zaman gida kuma kuna amince, cikin aminci babu tsoro, nan za ku yi kasaru? La kammiya wala kayfiya. Saboda haka halaye guda hudu kenan. Saboda haka wannan mafhumin shi ma yana nan in kuka dauke shi ta wannan fuska. Inda ya zamanto ba za a yi aiki da mafhumin ba, sunna ta tabbatar. Wannan tabbatar wata sunna shine aka tambayi Abdullahi dan Umar, aka ce ni na wani yazo ya ce masa na karanta alqur'ani, naga salatul khawf, naga salatul hadar, sallar zaman gida da sallar tsoro, amma ban ga inda aka ce ai salatul safar ba. Yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ba mu san komai ba, abinda ya zo mana da shi muka ga yana yi shi muke yi, shi ne addini. Kaga sai masa hujja da sunna, wato kamar yadda alqur'ani yake hujja haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take sunna. To sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da salatu safar koda ba a halin tsoro ba. Kuma har wa yau sayyidina Umar yace wannan iskalin na wannan kaidin shi ma ya zo masa, ya tambayi ya Ala ibn Umayyah, shi ya tambaye shi yace ya amiral mu'minin, Allah ta'ala ya ce dangane da kasru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, in kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki, to yanzu gashi muna cikin aminci, to dan me muke yin kasaru? Sai ce ni ma abin da ya baka mamaki ni ma ya bani mamaki. Sai da tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, sadaka ce da Allah ya muku sadaka da ita, dan haka ku karbi sadakar sa. To akan haka ne dangane da wannan masail din sallar tafiya suna da yawa, ba zai yiwu tunda ba darasin fiqh bane mu shiga cikin su, amma akwai gabobi kamar guda uku ko hudu wanda yake zan ambata da suke da alaka da wannan. Gaba ta farko shine kan cewar me hukuncin yin sallar tafiya. In kai tafiya, me hukuncin kai sallar tafiya? Wajibi ne kai sallar safar, koko in kai cika ya halatta ka cika? Imam Abu Hanifa yace wajibi ne, dan haka idan kai ta idan a tafiya ka cika sallah, sallar ka bata yi ba, dole sai kai kasaru, azima ce ba ruhsa bace. Dalili yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu anha tace furidatis salatu awwal ma furidat rak'ataini rak'ataini fa hajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazidat fi salatil hadar wa baqiyat salatus safar ala raka'ataini yace tace farkon yadda aka farlanta sallah raka'a biyu ne ma'ana a halin tafiya da kuma a zaman gida annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira sai aka ƙara raka'a biyu a sallar zaman gida ta zamanto raka'a hudu sallar tafiya kuma ta zamanto a raka'a biyu saboda haka wannan me yake nunawa sallar tafiya me hukuncinta raka'a biyu in ka yi ta raka'a hudu ka fitar da ita daga cikin haddinta dan haka ba ta yi ba wannan shine mazhabar Imam Abu Hanifa jamhurin malamai suka ce a sunna ne wannan shine kaulin Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal cewa sunna ce dalilin su shine fala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi a gare ku nafiyul junah daukewar laifi yana nuna abu halal ne in aka ce fala junaha alaikum ana nufin babu laifi wato wannan yana daga cikin sigogin da yake nuna halacci tunda halacci ne ba yadda za a ce wannan wajibi ne kuma sannan suka ce sayyidina Usman ya cika sallah Aisha da tarwaito wannan hadisin ta cika sallah sayyidina Usman yayi tawili an yi sabani kan me yasa sayyidina Usman ya cika sallah Amina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi Aisha radiyallahu anha ita ma in tana tafiya sai ta rinka raka'a biyu mafi kyawun abinda malamai suka farsala wannan shine kan cewa sun dauka cewa da yin da cika sallar da yin kasaru diddaye ne dalili na biyu da Imam Shafi'i ya faɗa shine cewa idan mutum mai yi sallar tafiya yazo yayi sallah a bayan mai cika sallah zai yi ba kasaru zai yi ba suka ce duk wannan ya nuna kan cewa yin kasaru ba wajibi bane musta'a wato sunna ce a gaskiya kauli da cewa yin kasaru wajibi ne yana da karfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta barwaitowa kan cewa ya cika sallah a halin tafiya ba duk tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasaru yake saboda haka tare da wannan fahimta ta hadisin Aisha da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karfafa cewa mutum ba shi da zabi in yayi tafiya indai tafiyar ta kasaru ce yayi kasaru amma saboda lafazin zahirin alqur'ani shi yasa kaulun jumhur kaulun su Imam Malik shi ma yake da fuska wajen dubawa magana ta biyu shine Allah ta'ala ya ce idza darabtum fil ard in kuka yi tafiya a bayan kasa wace irin tafiya ce ake kasaru a kanta waɗansu malamai sun ce sai in tafiyar da'a ce jihadi ko hajji ko umra ko neman ilimi wannan ma'ana ba ta da ƙarfi saboda akwai hadith duk da yake mursal ne wani mutum ya ce yana tafiya kasuwanci zuwa Bahrain yaya zai yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sallah raka'a biyu wanda kuma tafiyar tijara tafiyar ibada ce domin yaya nau'in tafiya yake za ka kasa su bisa hukunce-hukuncen shari'a akwai tafiya wajiba ko shine kamar tafiyar hajjin farilla wannan tafiya ce wajiba akwai mustahabba kamar tafiyar hajjin tatawu'i ko tafiya umra ta tatawu'i ko tafiya jihadi na sunna ba wanda yake ya ayyana a kanka ba akwai tafiya ta halal shine kamar tafiya kasuwanci kamar tafiya ziyara duk wannan ta halal ce akwai tafiya ta haram kamar tafiya da 'yan fashi suke yi su niƙi gari su tafi dajin falgore za su je su yi kwantan ɓauna wannan tafiyar tasu haram ce ko haka masu tafiya ma'yanbal ko wani ya ce yanbal masu tafiya world cup ta halatta ko to wannan da ya ga ikhtilafal ulama akwai tafiya ta makruhi shine ka tafi tafiya wadda take aikin da zaka yi shari'a ba ta san sa kamar ka tafi farauta kuma ba dan ka ci abinci ba dan kawai ka samu wato ka sayaya dan nishadi kawai ba ta lokaci ne wannan makruhi ce wannan tafiyar akwai kuma tafiya su kenan ko mun kirga su wajibi mustahabbi haram makruhi halal ta tafiya ta halal mun ce ta kasuwanci to waɗansu malamai suka ce sai in tafiyar wajibi ce ko mustahabbi shine kawai zaka yi kasaru to gashi mun samu nasiji da yake mursal ne cewa tafiyar halal ma an ce ayi kasaru to me to dan tafiyar haram da tafiyar makruhi me hukuncin su jumhurin malamai suka ce ba a kasaru dan haka me tafiya ta haram ba zai kasaru ba suka ce dalilin su Abdullahi dan Allah ta'ala yace faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi, wanda ya shiga cikin halin larura ba yana mai wato shishigi ba, wato ba yana mai shishigi ba, ba kuma ba yana wato mai cutar mutane ba. Albaghyu shine mai cutar mutane, shine kaman mai daukan makami domin ya fashi, ba kuma mai wuce iyaka ba, mai saban Allah da tafiyarsa ba, babu laifi a kansa. Ibn Abbas ya ce wanda ya tafiya domin aikata haramun ba zai yi rukusar, ba a halatta masa rukusar cin mushe ba, sai in ya shiga ta halin da in ya kai gargara yana nema ya mutu. Saboda haka da wannan jumhur suka ce wanda yake tafiyar sabo ba zai yi rukusar safar ba. Shi ku Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, tunda kun san me kasaru a wajensa, me hukuncinsa, wajibi ne. Saboda haka yace ko sabo ka tafi dole kai kasaru, tunda shine wajibi. Da aka ko tafiyar ta sabo ce sai kai kasaru, tunda shine wajibinka. In kai cika sallarka ba tai ba, saboda haka ka hada laifin tafiya da laifin rashin sallah, kaga gara ka dauki guda daya kawai. In ya zaman to kana da laifin naka na tafiya amma kuma kai sallah cikakka. Wannan kaulin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar cewa ko tafiyar sabo ce sai kai kasaru da Sheikhul Uthaymeen. Wadansu kuma sun rinjaye da shi ta fuskar cewa ko da bamu ce kasaru wajibi bane, kasaru sunna ce. Idan kai tafiya kana da laifi, in kuma ka bai kai kasaru ba kana da laifin barin abin nan, ka bar sunna. Saboda haka da kai laifi sannan kuma kai sunna da wanne ya fi sauki, bisa a ce ka yi laifi kuma ka bar sunna. Kun gane hikimar ta su? Wannan idan ya yi laifi da tafiyarsa dan fashi ne, amma kuma ya zo kuma sannan kuma bayan fashin nasa ya saba sunna ya cika sallah, wannan ku dan fashi ne amma ya ji karatu wal iyadu billah, ya ce zai yi sunna, wanne ya fi tsakaninsu? To wannan logic din waɗansu ne, amma su Imam Malik suka ce ba su yarda da wannan ba. Laifinsa ya riga ya dilmiya yin sunnar ma, ya tuba ga Allah shi zai yi, ba ya ce yana neman yin sunna ba, bayan kuma ya tozarta farilla, ya tozarta haƙƙi, kuma ya ce a nan wajen zai zo ya ce zai bi Allah, a wajen sunna sai ya zamanto bin sunnarsa ta ƙarya ce. Saboda haka a gaskiya kamar yadda malaminmu Sheikh Muhammadu al-Mukhtar al-Shinqiti Allah ya ƙara masa lafiya yake cewa al-ahwat, mutumin da ya tafiya waje take ta sabo ya tuba domin ya kasaru, ya tuba a cikin tafiyar ya fitar da tafiyar fashi, sai ce to Allah na fasa ya dawo daga wannan tafiyar, ya kai tagwaye kafin ya shiga dajin falgore, sai ya ce to shi ya ce ya hakura ya kyale su waɗannan arnan wanda suka hada kai za su je su fashi tare, ya ce shi zai dawo. To wajen dawowarsa sai ya kasaru tunda ya tuba, ba safaru ma'asiya bane. Wannan shine al-ahwat. Watakila ai shine boss din, ba su yi sai suka shi shi ba. A shahid mutum ya ihtiyati shine wajen tafiyar sabo kada babu rukusar yin kasaru a gare shi. Wannan shine abinda malamin Sheikh Muhammadu al-Mukhtar ya rinjaya. To sai matsala ta uku shine shin tafiya tana da masafa wanda yake mutum zai mata kasaru? Shari'a bata zo da wani nassi ba, babu nassi a Al-Qur'ani. Kuna gani dai Allah ta'ala cewa wa idza darabtum fil ard, in kuka yi tafiya a bayan kasa. Kaga tunda an ce tafiya ne a bayan kasa ba a iyakance ba, to amma sahabbai sun iyakance. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suka ce arba'atu burud, wato tafiyar marhala guda biyu, tafiyar kwana biyu kenan, domin a kowace rana ana tafiyar nisful burd. Al-barid, abinda ake nufi da al-barid shine farsa al-barid guda daya shine farsakhi uku, al-barid shine farsakhi hudu, farsakhi hudu al-farsa shine mil uku, da irin mil din nan na Ingila wanda ake kestawa, duk da yake waɗansu suna cewa mil shine zira'i dubu uku, waɗansu ce dubu shida, wasahi zira'i dubu uku, abinda Ibn Abdulbar ya rinjaye kenan. Zira'i dubu uku kaga zai tashi kusan kilo ɗaya da rabi shine kusan dai mil ɗin kenan, tunda mil kilo ɗaya ne da mita 600, saboda haka kusan dai mil ɗin kenan. To mul uku sau far sau 16 tunda farsahi 14 ke 16 shine arba'atu burud farsahi 16 sau mul uku mul nawa kenan mul 48 wannan shine masafatul qasr mul 48 shine kamar tsakanin jidda da usfan wajen kilomita 78 kenan kamar jidda da makka kamar usfan da makka jidda zuwa makka kilomita 78 zuwa 80 haka zalika usfan zuwa makka shi ma kilomita 80 ne zuwa 82 ibnu abbas yace daga nan ne zaka yi kasaru wato mafhumin wannan in bai kai haka ba ba zaka yi kasaru ba wannan ba tafiya bace to wannan shine tahdidin jumhurin malamai mafiya yawan malamai shine wannan shine tahdidin su in tafiya ta kai kilomita 80 waɗansu malamai daga cikinsu akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kuma wannan shine kaulin zahiriya suka intisar ga cewa a'a in dai tafiya ce in dai aka ce tafiya ce wannan sai mutum yayi mutum zai kasaru ba tare da ya iyakance da wata masafa ba to malamai sai suka ce akwai hali guda hudu shi ma nan ku tattaro hankalinku ku ji wa'annan halaye guda hudu wanda yake a dangane da hukuncin tafiya a cikin halaye guda uku na waɗannan za a kira mutum mai tafiya ba tare da la'akari da iyakar da nisan ba kuma duk abin da shari'a ta kawo bata sanya masa haddi ba to ana komawa zuwa ga al'ada ne to idan ko waɗannan halaye guda hudu bisa hukuncin al'ada an ce halin tafiya ne mutum zai iya kasaro a cikin su hali na farko shine tafiya mai nisa a mudda kadan tafiya mai nisa mudda kadan kamar mutum ya tafi Abuja Abuja tafiya ce mai nisa amma ya je ya dawo a yau ko ya tafi Sokoto ya je ya dawo a yau kaga tafiya ce mai tsawo amma kuma muddarta kalila ko muddarta gajeruwa ka je ka dawo a yau wannan tafiyar za a ce wannan matafi za a ce wanda ya wannan matafi ne ko ba za a ce masa matafi ba a bisa al'ada domin zai yi guzuri zai yi tanadi na biyu tafiya mai tsawo zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi Abuja ya kwana 10 za a ce wannan matafi ne wannan babu iskali a ciki ko ba haka ba na uku tafiya gajeruwa zamani mai tsawo gajeruwar tafiya amma zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi kura ya zauna kwana 10 za a ce matafiyi ne ko ba matafiyi bane matafiyi ne amma kaga kura bata kai mil 48 ba ko amma tunda ya bar Kano ya tafi kura kuma zai dade a can wannan matafiyi ne amma tafiya gajeruwa mudda gajeruwa wannan matafiyi ne ba za a ce matafiyi ba kamar shine kamar mutum ya tafi kura da walaha ya dawo Kano ya zo ya salla azhar kaga wannan ba za a ce matafiyi ba to a cikin hali uku din nan waɗannan su ne halin tafiya wannan tafsilin shine tafsilin da waɗansu malamai suka kawo kuma gaskiya yana da ƙarfi musamman ganin kan cewa babu nassi akan tahdidi amma al-ihtiyat mutun ya kayyade da tahdidi amma idan ka in ma baka kayyade da tahdidin masafa mai tsawo ba in ka kayyade da abin da ya hada waɗannan abubuwa guda biyu shine al-masafa wal mudda tsawon tafiya da tsawon lokaci cewa idan tafiyar ba ta da tsawo kuma gajeruwa ce za ka je kawai ka dawo to wannan ba tafiya ba ce tunda kai ma bisa al'ada ba za ka yi guzuri ba amma idan ba ta da tsawo kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo to wannan tabbas tafiya ce ko kuma tana da tsawo amma ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba ita ma tafiya ce ballantana kuma tana da tsawo kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo wannan shi ne tafsirin da malamai suka ambata daga sannan yana daga cikin abin da malamai suke ambata wanda yake shi ma akwai sabani akan sa saboda rashin nassi shine in kai tafiya tsawon lokaci nawa zaka zauna da har zaka yi kasaru wato daga kwana nawa zaka yi ka fita daga halin tafiya ka dauki hukuncin mazauni nan malamai sun yi sabani mafi yawan abin da aka ce shine kwana 19 wanda shine Imam al-Bukhari ya kawo daga hadithin Abdullahi dan Abbas kuma shine Ishaq ibn Rahuya ya riko da shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je lokacin fatuhu Makka ya zauna kwana 19 yana kasaru saboda haka suka ce wannan shine mafi tsawon zaman da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kasaru dan haka duk mutumin da ya je yayi wannan tsawon yayi zaman wannan tsawon lokaci din sai ya kasaru amma mafi yawan malamai jumhurun malamai sun tafi akan kwana hudu Abu Hanifa akan kwana 15 Malik da Shafi'i da Ahmad suka tafi akan kwana hudu duk da yake Imam Ahmad ya ce kwana hudu din amma in zakai sallah sama da 21 domin shine aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lokacin shigar sa ya san lokacin fitar sa zai sallah 21 domin ya zo Makka ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ranar ya zo Makka ranar Asabar da safi yayi sallah asba azituwa lokacin hajjatul wada kaga da yayi sallah asba azituwa yayi sallah ranar Asabar sallah 5 yayi sallah ranar Lahadi yayi sallah ranar Litinin yayi sallah ranar Talata ranar Laraba da safi ya tafi Mina saboda haka ranar Laraba da safi da yayi sallah asba yayi sallah nawa kenan 21 saboda haka suka ce shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru dan haka sai Imam Ahmad yace in zaka zauna waje kai sallah 21 shine zaka yi kasaru in ya kara da sama da sallah 1 zaka cika sallah to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili cewa inda ya kara sallah 1 zai cika sallah tunda bai yi ba ballantana a gani saboda haka babu nassi da ya kayyade kwana nawa zaka to shi yasa ne a mutane malamai sabanin su yayi yawa akan wannan domin babu nassi sannan kuma yaushe ne za a ce mutun ya zauna ya dauki hukuncin zama to ala ayi halin mutun yana so ya fita daga cikin sabani ya tsaya ya kayyade da ya takayyudi da kwana hudu din nan amma kuma an tsaya mun ta fuskar hujja ce da dalili duk abin da za a ce wa mutun yana cikin sifar tafiya to wannan ya halatta masa ya kasaru yanzu kamar mutumin da zai je China tun da ya tafi daga nan zuwa China yaje kwana 7 zai yi yayi booking din sa kwana 7 zai yi koda a Gwangju yake zaune ko ina ne ko Peking ko ina ne ya san dai kwana 7 zai yi yana da booking din sa na kwana 7 yanzu dan zai wuce kwana 4 sai kace wannan hukuncin mazaunin nan wajen ne ya zauna ne kwana 7 kawai zai yana da booking din sa na dawowa in yaje zai wata 2 to shine waɗansu abinda waɗansu malamai suke duba kenan cewa in dai ya tafi waje bai riga ya zamanto mazaunin wajen ba ba abinda zai hana shi da ya kasaru kuma wannan shine suke fassarawa da aikin waɗansu magabata Masruk ibn al-Ajda an sanya shi ya zamanto amir a wani gari wanda baya so aka bashi wannan mulkin tsawon zaman sa a wannan garin kasaru yayi ta yi duk tsawon zaman sa haka zalika sahabbai sun je Rama Hurmuza suka yi wata 9 suna kasaru jihadi suka je to ko da yake wannan ana cewa saboda ba su tsaya a waje ɗaya bane tunda jihadi suka yi Rama Hurmuz zaman tsika ce babba yau suna can gobe suna can to amma dai ka musamman dai na kasancewar babu nassi shi yasa mutum ta fuskar dalili in dai ya san cewa wato ba ya je ya zauna a waje bane ya dauki zama na dindindin a wajen to sai ya kasaru sa amma gaskiya waɗansu sun dauki wannan abin sun buɗa shi fiye da kima suka ce hatta ɗalibai da suke zuwa karatu kamar mutum ya tafi Madina karatu zai yi shekara 4 duk da yake zai rinka dawowa duk shekara sai duk zaman da zai yi nan wajen kasar zai rinka yi kai ku ai mutum yace ya je ya zauna a waje shekara 4 ai malaman hadisi ma in ka zauna a waje shekara 4 sai a ce ka zama dan nan wajen to waɗansu sun wuce abin da iyaka wanda yake wannan kaulin waɗansu daga cikin malamai daga cikin su akwai malamanmu na wannan wanda ba zai iya darasuwa ba yana daga cikin kaulinsu al-ihtiyat abinda yawanci malamai suke fatuwa da shi su Sheikh bin Baz shine mutum ya kayyade kansa da kwana hudu din nan ya kayyade kansa da kwana hudu amma abin nan kasancewar idan mutum ya tsaya ya duba ya gancewa hukuncin tafiya tabbas ya hau kansa saboda haka yayi aiki da rufsa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dama domin cewa yayi fa'ida darabtum fil ard mutum yayi tafiya a bayan kasa yana da hujja to sannan Allah ta'ala ya ambaci hukuncin sallar tsoro yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala idan ka kasance ya rasulullah a cikin su wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda yake a matsayi irin na shugabancin matsayi na shugabancin al'umma irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shugabanci saboda haka wannan kitabi ne gare shi ba a matsayin sa na annabi wato ba a duba cewa shi annabi ne wanda babu wanda ba za a koyi da shi ba a nan wajen abubuwa ne na annabci a matsayin sa na shugaba jagoran al'umma wanda yake tsayar da sallah a cikin al'umma duk wanda yake da wannan matsayi shi ma hukuncin ya hau kansa idan ka kasance a cikin su ya rasulullah fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah wato kai musu jagorancin sallah a matsayin ka na liman na jagoran al'umma fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak to wani bangare daga cikin su ya tsaya a cikin sallar tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum su dauki makaman su makami shine abinda kake aiki kake amfani da shi domin kare kanka domin kuma yaki abinda ake nufi da daukan makami shine surata yasu a jikin su in takobi ne surata yashi idan bakane abin nan kwari da bakane surata ya kwarin bakan shi ma surata yashi ko kuma su ajiye shi amma wato kwarin inda kibban suke surata yashi kamar da yanda dai aka saba na cewa mai ruko da makami mai makami ya kasance yana kusa da shi yanda koda za a kawo koda za a far masa a shirye yake ya sauri ya dauki abin da zai kare kansa da shi in ma kai harin ne ya kai hari Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum to suwaye masu daukan makaman su da suke sallar tare da kai ko ko su da suka tsaya suna yaki suna fuskantar abokan gaba wal ya'khudhu aslihatahum fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum ad-damir ya'udu ila aqrabi madhkur wanda aka ambata shine fal taqum ta'ifa da wato wanda suke tsaye tare da kai su ne aka ce su dauki makaman amma waɗansu malamai suka ce a wanda aka ce su dauki makamai wanda suka tsaya suka fuskanci abokan gaba amma wannan da'ifi ne domin idan an ce ma masu sallah su dauki makami min babu aula wanda suka fuskanci abokan gaba saboda haka wannan tanbihi ne bil adna alal a'la tanbihi ne da abin da yake mafi kusanci akan abin da yake wanda ma ya fi shi cancanta da hukunci ai idan aka ce masu sallah su kansu su dauki makami waɗanda kuma suke tsaye suke dako suka fuskanci abokan gaba min babu aula su dauki makami wannan umarni ne kuma yana nuni akan wannan umarni ne umarnin Allah ko akan wajibci ne wanda ya nuna kan cewa wajibi ne musulmi su zamanto cikin shiri kada su sake akan a far musu saboda saken su kuma wannan yawanci abin da yake samun mu kenan ba mu da wato shiri da tanadi da zamantowa cikin shiri gabaki dai tarbiyar al'ummar abin da ta zamanto kenan ba mu da wannan ihsas al-hissul amni security consciousness ba mu da shi sai kaga kawai wani mutum ya zo ya ce da Allah ya sunan mai wannan motar ya ce wani wani ne nan ne gidansa nan ne gidansa baka sani ba nan ne gidansa shine Alhaji wani shikenan yana nan sai ya kirawo yaro kaje ka ce ana sallama da Alhaji wani an gaya masa sunan yana fito Alhaji wani kamar ya san shi inda mugun nufi ya zo ya riga ya yi shimfiɗa kuma waye ba da shi ɗan uwansa musulmi saboda rashin alhissul amni mun ɗauka kan cewa kowa mutumin kirki ne kowa in ya zo da kyakkyawan nufi yake zuwa to irin wannan wauta ce kada a ce wai ta yaya za a yi ka ce ka rinka shakkan mutane a cikin zamani muke na asali a yi shakkan mutane ɗin saboda ɓacin zamani kuma Allah ta'ala ya ce khudhu hidrakum ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidrakum ya ku musulmi ku kasance cikin shiri cikin damara ya daga cikin shiri din kada ka sake yanda za a zo a far maka ba tare da ka sani ba ko a far ma dan uwanka ba tare da ya sani ba to nan Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum su dauki makaman su fa idza sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai su zamanto a bayanku waɗansu malamai suka fassara wannan akan zahirin sa wato idan suka yi sujada mato suka gama sujada to sai su koma baya waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak daya bangaren daya jama'ar sai ta zo su da basu salla ba sai su yi salla tare da kai waɗansu kuma suka fassara wanda yake kuma wannan shine zahirin hadisi yanda suka fassara ayar yanda sifar salatul khawf take fa idza sajadu idan suka yi sujada ma'ana an suka gama salla falyakunu min wara'ikum sai su koma baya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka rawaito yake salatul khawf idan yayi salla raka'a daya tare da bangaren musulmi da suke tare da shi sai su tashi su cika raka'a daya ga kawukansu su zauna su sallama in suka gama salla sai su koma su tsaya wajen dako ga abokan gaba tare su fuskanci abokan gaba waɗancan wanda suke tare da suka fuskanci abokan gaba a farko sai su kuma su zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika daya raka'a tare da su in ya cika daya raka'a tare da su sai su tashi su kawo raka'a daya sannan su yi sallama tare da shi a wata riwayar in suka tashi suka ci in suka yi sallah raka'a ɗaya tare da shi shi sai ya sallama su kuma sai su tashi su cika raka'a ɗaya su tashi sallama wanda ita ce ikhtiyarin imam Malik riwayar Al-Qasim ibn Muhammad kenan kamar yadda zamu ambata waɗansu sukofin da suka saukaka to saboda haka duk wannan ayat tana daukan wannan ma'ana fa idza sajadu ai fa idza atammu sallah in suka sujada suka cika sallah kenan shine kamar yadda zahirin riwayar ta zo sai su koma baya sannan wata ita ɗaya da'ifar da take ta fuskanci abokan gaba sai su kuma su zo su yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum suma su zamanto cikin shiri wato su riko da tanadin su na yaki wa aslihatahum da kayan fadar su waddal ladina kafaru Allah ta'ala yace waddal ladina kafaru kafirai suna buri law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum dama a ce za ku rafkana ku gafala gabarin ku dauki makamanku gabarin kuma ku dauki wato kayayyakinku na guzurin tafiya fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su yi muku kewaye ɗaya su yi muku kaf ɗaya su gama da ku wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku mu'mine in kana bikum adam min matarin idan akwai wata cuta daga gare in akwai wata cuta tare da ku saboda ruwan sama wanda ya hana ku dauki makamanku ruwa ya sa ba za ku iya rike makamanku ba saboda ganin kancewa kuka rike su wani abu zai iya samun su ko kuma nauyi zai sa ba za ku iya daukan su ba aw kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya raunin rashin lafiya zai sa ba za ku iya daukan makamanku ba anta ba'u aslihatakum kan ku ajiye makamanku ba sai lalle kun yi sallah da su ba ku sanya su a kusa da ku ajiye su a inda zai zamanto ruwan sama bai bata su ba ko kuma ku sanya su a inda ya zamanto kan cewa karfin ku bai ba ku ikon ku dauke su ba wa khudhu hidrakum amma duk da haka khudhu hidrakum ku zamanto cikin shiri da damara inna allaha adda lil kafirina azaban muhina lalle allah ya tanadan makafirai azaba mai wulakantarwa wato zai wulakanta su saboda kafircin su da suka yi ma allah tabaraka wa ta'ala wannan ayat ce ta bayyana sifar yadda ake sallar tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta hanyoyi daban-daban masu yawa duk an ruwaito su was sahih kowace akai tayi a wata hay'ar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a daya tare da mu'minai a halin tafiya kenan yayi sallah raka'a daya tare da jama'a ta mu'minai sauran jama'a kuma suka je suka fuskanci abokan gaba da ya cika raka'a daya ya taso raka'a ta biyu sai ya tsawaita karatu su waɗannan musulmi sai suka waɗannan da suka yi sallah tare da shi sai suka cika daya raka'ar tasu suka zauna suka yi tahiyya sannan suka yi sallama sai suka je suka fuskanci abokan gaba waccan jama'a da take fuskantar abokan gaba sai suka zo suka riske shi a cikin wannan raka'ar ta biyu sai ta zamanto su kuma raka'a su ce ta farko da ya sujada tare da su ya zauna zaman tahiyya da ya zauna zaman tahiyya sai suka miƙe suka cika raka'a daya shi kuma ya zauna yana jiran su da suka cika raka'a daya din nan sai suka dawo suka same shi a zaman tahiyya sai ya sallama da su suka yi sallama gabaki daya wannan ita ce riwayar Yazid ibn Rumman riwayar Al-Qasim ibn Muhammad ta wannan hadith din sai ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zaman tahiyya sai suka miƙe suka cika sallar su shi kuma da ya gama tahiyyar wato da ya zauna zaman tahiyya sai ya sallama da ya sallama sai suka tashi kamar yadda masbuqi yake cika sallah in yayi sallah a bayan liman suka cika sallar su suka yi sallamar su sannan aka ci gaba gabaki dai aka ci gaba da yaki akwai waɗansu hay'a daban-daban wanda aka ruwaito wanda kowace hay'a kamar yadda malamai suka rinjayar kowace hay'a aka yi dittayi wannan shine ikhtiyarin Imam Ahmad Imam Malik shi ya zabi hay'ar da muka ambata ta biyu ta riwayar Al-Qasim ibn Muhammad saboda tafi kusa da asalin yanda dama sallar jami'i take sannan Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytumus sala idan kuka idar da sallah alqada anan wajen ana nufin idarwa ba ramuwa ba domin alqada yana nufin da ma'anar qara'i rama sallah yana kuma zuwa da ma'anar cika sallah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan aka idar da sallah ku yado a bayan kasa to fa idza qadaytumus sala idan kuka cika sallah wato wannan sallar ta ku ta tsoro as sala anan wajen al dinnan lil ahad idan kuka idar da wannan sallah ta ku ta tsoro fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye wa qu'udan kuna zazzaune wa ala junubikum kuna a sassan ku kuna kwanciya to a kowane hali wanda daga nan malamai suka nuna mashru'iyyancin yawan zikiri bayan an yi salatul khawf. Saboda salatul khawf an rage hay'ar sallah yadda aka saba yi, don haka sai aka ce ku tayar da wannan kasurun da aka samu, wannan ragin da aka yi, ku cika shi da yawan ambaton Allah. Suka ce mustahabbi ne bayan salatul khawf a yawaita zikiri musamman ya dace da halin yaki, tunda zikiri shine abin da yake karfafa mu'minai musamman wajen yaki. Ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ya ku mu'minai, idan kuka hadu da yanki na abokan gaba wanda za ku yi wajen yaki, ku tabbata ku dage akan tafar'a, akan digadiganku, wadhkurullaha katira, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Don suka ce wannan shine munasabar wato wannan umarni na kan cewa in kuka gama sallar tsoro to ku cika sallah, wato ku yawaita ambatan Allah. Fa idza tuma'anantum, idan kuka nutsu kuka aminta, wato ku zama to tsoro ya kawo muku, kuna halin aminci da kwanciyar hankali, fa aqimus sala, ku tsayar da sallah. Inna salata, ita sallah fa, kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ta kasance farilla ce, ma'anar kitab kenan, ai farida. In aka ce kutiba alaikum ai furida alaikum, ita sallah ta kasance farilla ce akan mu'minai, mawquta a bar iyakancewar lokuta. Wato wannan ishara ne ga cewa lokutan sallah iyakantattu ne. Ina bayanin lokutan sallah a cikin alqur'ani? Akwai mai cewa alqur'ani kawai zai bi, ina zaka je ka samu wannan bayanin? Ba zaka samu a cikin alqur'ani ba. In kuma baka samu wannan bayanin a cikin alqur'ani ba, ya gagara ka ba alqur'ani. Saboda haka ba za ka ba alkur'ani ba kai mai cewa kai qur'ani ne. Ƙarya kake ka ce ka ba alkur'ani, ka yi aiki da wannan ayar in baka bi sunna ba. Domin Allah ya ce kitabun mawquta, ina bayanin lokacin? Ko kai ne kawai za ka ƙirƙiro lokacin da kanka kai shari'arka? To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana waɗannan lokacin, kuma bayanin waɗannan lokacin da wahayi Jibril ne ya sauko masa da bayaninsu, kamar yadda ya zo a hadisai da dama, wanda shi ne hadisin farko na cikin muwatta Imam Malik. Jibril ya sauko lokacin sallan nan guda biyar, ya iyakance su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya bayyana wannan mawqutan din da Allah ta'ala ya ambata. Wannan ya nuna muhimmancin sallah da kuma cewa ita farilla ce wanda aka kayyade mata lokuta. Dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha, wanda bai bacci bai yi sallah ba, ko ya manta bai yi sallah ba, to ya sallace ta idan ya tunata. La qada alaha illa dhalik, bata da wani ramuwa in ba wannan ba, babu wata kafara da ake yi, kawai kai sallar wanda yake ta kubce maka ba kai ba. Akan wannan ne malamai suka ce to wanda ya batta da gangan min babu aula yayi. Waɗansu kuma suka ce a'a, ai laifin nasa ya wuce, tunda kitabun mawquta farilla ce mai lokaci, in lokacin da ya wuce shikenan farillar ta wuce, bashi da kuma wani kafara da zai yi mata, na haka sai dai kawai ya lizimci tuba, la'alla Allah madaukakin sarki ya karbi tubansa. Wasahih, wajibi ne ya ramata, saboda tambihi ne aka yi da abin da yake da uzuri akan wanda yake bashi da uzuri. Wanda yake bashi da uzuri min babu aula, ya rama kuma ya yi istighfari din, domin in ya rama din ba tabbas ne kan cewa za a karbe shi ba, musamman da yake kan cewa kuma ita sallah dain ce, tunda Allah ta'ala ya ce fadainullahi ahaqqu bil qada, bashin Allah shi yafi cancanta ka biya shi, haƙƙi ne na Allah wanda yake yana kanka in ba kai ba. Sannan Allah ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawl, kada ku Allah ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm, kada ku yi sake, kada ku yi rauni wajen neman mutanen, kada ku yi rauni wajen bibiyar kafirai duk inda suke kuna kai musu hali, kada ku raunana, kada ku yi ragwanci, ku karaya, ku yi rauni wajen kai hari a wajen neman kafirai duk inda suke. In takunu ta'lamuna, in kun kasance kuna jin radadi na yaki, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, to ai su ma suna jin radadi kamar yanda kuke jin radadi. In dai ba za ku yi hakuri ba saboda radadi da kuke ji, to su ma suna jin radadi, kuma bai kamata a ce sun fi ku hakuri ba, sun fi ku jumuri da jurewa ba. Sannan ku akwai bambanci tsakanin ku da su, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kuna kaunar wata rahama da wani yabo da wani girma da yabo da falala daga Allah abinda su ba sa kaunar sa. Bambancin kenan, kowanne yana jin zafi daga ku har su, kowa yana jin zafin yaki, ba kowa ne yake son yakin ba. Bambancin ku shine kan cewa ku kuna yi da fatan kan cewa akwai wani abu da za ku samu in kuka yi hakuri akan wannan radadin naku. To wannan ya kamata ku fahimci wannan, ku zabura wajen ku je ku rinka kai hari, wanda yake a cikin haka akwai fa'idodi masu yawa. Shi yasa Allah ya ƙara ayar da cewa wa kana Allahu aliman hakima, Allah ya kasance wato sha'anin Allah madaukakin sarki shine tabbatar sa masani mai hikima. Yana daga cikin sanin sa, ya san abin da baku sani ba, cewa idan baku nuna karaya da rauni ba wajen bibiyan abokan gaba, kuna kai musu ta hari ta ko ina, kuna bayyana karfi a gare su, wannan shine zai jefa razani a cikin zuciyarsu, wannan shine zai karya lagonsu, sai su zo tilas su ce ko dai ai sulhu ko kuma su ce ma sun zo sun bi, sai su zo su ce kowa ya bi, sai sun bi kamar yadda ake cewa kowa ya bi, ko har su zo su faɗa. Domin me? Domin sun ga kan cewa abin yafi abin da gaske ne, ba za su iya jimuri kamar yadda kuke yi ba. A cikin yin haka akwai karya lagon kafirai. To wannan yana daga cikin sanin Allah, kuma yana daga cikin gwanintarsa, yana daga cikin hikimarsa. A cikin hikimar Allah ne yake kawo muku irin waɗannan dokoki na shari'a wanda za su tabbatar da izza ga addinin musulunci da kuma mabiyan addinin musulunci. Shi yasa akwai hikima mai girma a cikin wannan kan cewa musulmi kada su bayyana rauni a gaban kafirai. Irin abubuwan da ake fuskanta na tahaddiyat, na abubuwan da suke barazana na yau da kullum din rayuwar duniya, kamar yanda yake fuskantar musulmi haka yake fuskantar kafirai. Da haka bai kamata musulmi ya zamanto kan cewa kullum wahala ta sanya su sun yi rauni, sun bar taimakon addini, sun bar bayyana karfin addini, sun bar zabura ba. Wannan ko ba wai kawai wajen yaki bane, Allah ya ambata wajen yaki domin shine kokolin musulunci, hatta wajen sauran al'amura. Wajen da'awa, idan kuna jin zafin fita, kuna jin wahalar fita da'awa, to su ma suna jin wahala. Kuna gani yanda kafirai, kafiri ne zai zo daga Netherlands, kafiri ne zai zo daga America, ya je ya zauna a wajen da sai an hau jaki, sannan za a kai babur ma baya iya zuwa wajen, ya yadda ya hau babur ya je wajen, ko ya tafiya a ƙasa, ya je ya zauna a cikin bukka, ya zauna ana ruwa ya zamanto kan cewa ya rasa inda zai kwanta, sai dai ya je ya takura a wani waje dan ba inda ma zai iya miƙe kafarsa. Duk yana yin wannan saboda wai yana ganin kan cewa zai janyo mutane zuwa ga almasihu. To shi ma da baya kaunar abinda kuke kauna a wajen Allah, yayi haka ballantana ku da kuke kaunar abinda baya kauna a wajen Allah. Amma sai kaji an ce ai abin ne wato yau abin ne wato sha'anin da a wannan, kaje ma ka ga ma ba mai taimaka maka, ba wani lokaci in kaje ba abin da za a ci, ba kaza, kullun kai kenan kuka, dan ka fita kana yin da'awa kana kiran mutane zuwa ga addini kullun kuka. To in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu, in kuna jin radadin wannan abin su ma suna jin radadi din. Amma bambancin wa tarjuna minallahi ma la yarju, kuna kaunar abin da su ba sa kauna daga wajen Allah. Dan haka ƴan uwanmu masu fita da'awa wanda ke suna nan kuma kullun da karuwa suke, Allah ya dada ƙara karfafa su, kada mu sake akan wato fita domin taimakon addinin Allah. Su fa abokan namu, abokan gabanmu, su ma suna jin zafi kamar yadda muke jin zafi. Su ma kullun a yau in sun yi su ga kan cewa an toshe musu ta nan, muna ganin yau in mun yi ta nan an toshe mana, su ma haka suke gani. Amma mu nasara, bambanci shine kan cewa muna kaunar nasara daga Allah. Me muke kauna daga abubuwa nawa muke kauna? Muna kaunar nasara daga Allah. Wal aqibatu lil muttaqin in tansurullaha yansurku, duk wannan mu Allah ya gaya ma cewa ƙarshen al'amari nasarar tamu ce. Sannan Allah zai taimake mu, zai hore mana daga cikin halittarsa. Wajen taimakon Allah ne fa Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ard, rundunonin sama da ƙasa dinna Allah ne, Allah zai hore su gare mu. Sannan kuma a lahira aljanna ce, wanda ya mutu a cikin wannan aljanna zai shiga. Alatun babu wani abin nan, ba wani jinkiri, wanda ya mutu a cikin irin wannan aikin aljanna zai tafi gabaki daya. To akwai wani a duniya da lahira, akwai abin da muke kauna, wanda su wanda suke munafasa da mu, su wanda ba musulmi ba, ba su da wannan kaunar, ko sun ce suna da ita ba da gaske bane a wajen Allah, ba su da komai. Saboda haka kada mu saki, kada mu saki. Yana suna ana nan ana yi mana mugun shiri. Saboda me? Saboda an ga kan cewa ba mu tashi ba da gaske muke ba a wajen yada gaske da take tare da mu. Shi yasa ake ce mana mugun shiri, ake ta sanin yanda za a yi. Yanzu daga cikin shirin da arna suke yanzu, suna zuwa ƙauyuka da garuruwa su je su samu dagatai da masu unguwa. Dama sai sun yi bincike su ji kan cewa wani wanda ya bar garin shekara wajen 40 ko 30 ko 50 da suka wuce, in aka ce ya tafi shikenan sai a je a kawo, in aka ce kuna da labarin wani, dama ana da labarinsa, an ji har ba da bincike ake akan ƴan uwansa, dan an ji an samu wannan bayani. To sai kuna da labarin wani, eh muna da labarinsa. Ai tuntuni aka ce tun shekara kaza ya tafi hajji, har yanzu ba mu da labarinsa. Ko kuma ya tafi abinan ya tafi, an ce ya tafi kurmi, ya tafi kodago, har yanzu ba mu da labarinsa. Yace to ai ba kurmi ya tafi ba, Sierra Leone ya je, kuma daga ya je ya yi iyali har ya hayayyafa. Wannan dinnan da ni dinnan da kuke gani ɗansa ne, ni ya gaya mun, ya bani takarda ya ce in zo ga shi ga ƴan uwansa, ga wani, kuma yanzu na zo shi nan fa Kirista ne. Ya zo ya tabbata, a rubuta masa har a yi masa takardar indijin cewa shi ɗan wajen ne. Ta haka kuma tunda dama da yake abin shiri ne shi kenan. Sai ka ga daga baya in an yi kashe bayan ƴan shekaru kaɗan, sai ka ga ya zo ya ce shi ne zai yi takarar ya zama chairman. Saboda haka shi kenan kaga a cikin inda wato musulmi suke kusan 100% an kawo musu wanda ba musulmi ba, ya zo ya zamanto shi ne chairman a kansu, kuma zai takama kan cewa shi ma haifaffen wajen ne, ga kakansa ko ga ubansa shi ma a nan wajen aka haife shi, kuma ƙarya yake. Duk yana daga cikin irin wannan abin na rashin shiri da rashin tanadi namu. Wani kawai zai zo ya maka tambaya, ai akwai wani wanda ya bar garin nan ko a wajen shekara 50 da suka wuce? Eh mana akwai, ya ma sunansa, shikenan sai a gaya maka. To kun ko ana da labarin inda ya je, ina suwaye ƴan uwansa, duk sai a gaya musu komai da komai. Saboda me? Saboda muna zaune ba ma aiki da abin da Allah ya saukar mana. Allah ne ya ce wa khudhu hidrakum, ku zamanto cikin shiri. Musulmi a ko ina suke, a ko yaushe suna cikin yaƙi ne da wanda ba musulmi ba, suna shirin su yaƙe su ta ko ina. Saboda haka mu zamanto cikin shiri, mu zamanto cikin tanadi, kuma kada mu bayyana rauninmu, kada mu gajiya wajen taimakon addini ta kowace fuska, kada mu gajiya wajen kai farmaki na da'awa ga wanda ba musulmi ba. Tunda yanzu ba jihadi muke ba, amma za mu kai farmakin da'awa. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm, mu kai farmakin da'awa ko ina wajen yada addininmu. Kada mu gajiya wajen wannan, kada a ga rauninmu, kada kafirai su ga rauninmu su kan cewa ai yanzu ba mu da wani karfi, duniya ce kawai a gabanmu, ba mu da wani tanadi, ba mu da wani shiri ga addininmu. Abinda muka tsaya muka yi ma addinin nan shine gatanmu, shine martabanmu, shine darajarmu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.